الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، معلم الحكمة وهادي الأمة، صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأبرار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أي مجهول نبني بتاري بركنا ثلاثة در اللاربة عشرين دوتا رمضان هجرة شبابان حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دقى مكة ومدينة شكرا بكل يا دري هدود شكرا أربعين دهود واندي إداتي دشاء يا دوتا هدوة آخرين ميلادية دهود عشرين دهود إلى التاريخ يا إدنتا ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka na Darul Hadith dake wannan unguwa mai albarka ta Simitau a wannan gari na Tawa jamhuriyar Nijar. Yau za mu tashi darasi na 20 daidai a jerin tafsirin alqur'ani mai girma na watan Ramadan, wanda kuma shine darasi na 5 a wannan sura ta Fussilat. Jiya mun kwana aya ta fatan 24 fadin Allah subhanahu wa ta'ala, fa in yasbiru fannaru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tabin. Yau za mu tashi aya ta 25 daidai zawa ta 33 idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara. أرمى سي الله يكيشيوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول.
Subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qayyadna lahum qurana fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa haqa 'alayhim al-qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinni wal-ins innahum kanu khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala bayyana labari na adawa da samudawa da kuma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu azaba ta hanyar kowanne ayi masa abin da ya dace da shi. To sai Allah ya ce wa qayyadna lahum qurana, musu Allah subhanahu wa ta'ala sai muka tsara muka dora muka jagorantar musu da qurana. Allah ya ce abokanai, muka shirya musu abokanai da za su dinga rayuwa da su. Wa'annan abokanan daga cikin aljannu da kuma wato shedanun aljannu da kuma shedanun mutane da ma mutanen karan kawunan su, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zura wa'annan shedanun miyagun abokanai a kansu saboda sun kauna kai game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, suna masu husuna gaskiya suna masu musu ita garan kanta gaskiyar wannan yasa Allah subhanahu wataala yake fada a zukhrufi kito man ya'ashu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytana fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahu 'an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun ubangi subhanahu wataala yake cewa man ya'ashu an zikrir rahmani duk wanda ya kauda kansa game da ambatan mai rahama baya da alaka da karatun addini da ma abun da ya shafi bin Allah subhanahu wataala ta hanyar yin imani da ubangi subhanahu wataala to Allah yace wa qayyid lahu shaytana musa Allah sai mu dan fara masa shaytani fa huwa lahu karim sai wannan shaytanin ya kasance abokin rayuwarsa Allah yace wa innahu su wa'annan shaytanun la yasuddunahum 'anis sabili suna katange su game da bin hanyar Allah subhanahu wataala idan za a je karatun alqur'ani ba za su bari ba idan za a je rayi dare rayi ba za su bari ba duk wani abu wanda mutum zai samu kusanci wa Allah subhanahu wataala ba sa bari su je wajen wannan abun sannan kuma Allah ya ce su fa suna tunani cewa su reyu ne Allah subhanahu wataala ya kare mu shine Allah ya ce fa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum sai suka kawata musu watan ayyukansu na baya suke ganin kamar ai a baya abinda suka yi Allah ya karba sai mutum ya tauda ne cewa ai in shekara kaza muna da'awa mun yi makaranta mun yi kaza mun yi kaza ai na ce aikin hajji na yi umara ai na fita zakka shekara kaza ina yi to duka wannan abun sai mutum yana jin kamar duk abinda yayi karbadde ne a wajen Allah subhanahu wataala wannan wa'azi ne da shaytanin aljannu da kuma mutanen suke da tare da su idan Allah subhanahu wataala ya so mutum da bandarewa wanda shi ya zama kansa wannan abun ta hanyar kasancewar ya kauna kai game da ambaton Allah subhanahu wataala to sai shi da musu dinga raya masa cewa ai abun da kake yi Allah ya karba daga ko anan ka tsaya in ka mutu ma aljanna zaka shiga shi kuma bai san al'amarin ba haka yake ba wataƙila ma abun da yayi ba wanda Allah ya karba daga cikin su wani daga cikin magabata Allah ya masa rasuwa malami ne na addini yana karantar da mutane al-islam yana wa'azi da fadakarwa tsawon shekaru masu dimbin yawa sai Allah subhanahu wataala watan ya karbi rayuwarsa ɗaya daga cikin dalibansa sai ya yi mafarkin wannan malamin da ya gansa sai ya tambaye shi malam ya aka ji da haɗuwa da Allah subhanahu wataala ya ce wallahi da kirmu ka sha aljanna dai Allah ya ce dauke mu mun shiga sai ɗalibin yake tambayar malam wai cikin aikin da kai aka rama ka Allahu wanne ne Allah ya karba ya baka aljanna ya ce ka ga nan zaman da ne ina karantar da mutane addini gaba daya muna ta karatu ana ta da'awa ana ta wa'azi Allah subhanahu wataala bai karbi wannan ababen ba abu guda ne silar shiga ta aljanna shine wata rana na zo sakar subahi bayan an yi da subahi sai wani dacci zai ya zo da hurhura masbuki ko da yazo an kare sallah da ya tsere sai ta da sallah sai na sallah shi kadaya sai na ji fatihar ma bai iya karantawa ba a lokacin da ya yi da sallah sai na kira sa ne masa nasiha cewa wannan fatihar ba haka ake karanta fatiha a sallah ba sai ce to wallahi shi wannan haka ya iya kuma haka ya shekaru su gaba da yana sallarsa to sai malam ya ga dacewar a karantar da shi fatiha suka zauna tun safe har yamma yana lakana masa fatiha Allah subhanahu wataala ya taimake sa ya iya fatihar wannan aiki shine shi dalilin shigarsa wato aljanna wa'inda suka yi kaburai suka battare daga hanyar Allah subhanahu wataala wa'innan miyakun shaytanu da suke tare da su aljannu ko mutane Allah ya zayyana fa zayyana lahum ma baina aydihim sai suka suna dinga kawata musu abinda suka aikata na ayyuka suna ganin kamar aikin da suka karba suka aikata Allah subhanahu wataala wacan ya karba sai suka yi kasa a guya kan ci gaba da ayyuka na alkhairi shi ya sanya ana son mutum kullum ya zama to bai da alkhawfi war raja kana jin tsoron Allah subhanahu wataala kuma kana fatan rahama daga Allah subhanahu wataala aikin ka ka sa tsammanin cewa wataƙila Allah ya karba kuma wataƙila ba a karba ba wannan zai sanya ka ƙara kuzari ka ƙara zaga dutse wajen zabura akan yin wasu ababe na azo a gani Allah yake cewa to sai suka kawata musu abun da yake watan na na ayyukansu a wata aya Allah yake cewa alam tara anna arsalna ash-shayatin 'alal kafirin tabuzzuhum azzam shin baka gani ba musu Allah subhanahu wa ta'ala mun damfar shaytanu akan su akan kafirai kenan Allah ya ce suna fisgarsu suna tankatar da su suna lalata da su iyakar lalacewa suna sanya musu cewa su dinga jinta kawaton albahari da iya abu da suke aikatawa na rayuwa sai Allah ya ce wa haqqa alaihim alqawla fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal insi sai kuma zancen Allah subhanahu wa ta'ala alqawl galiban a irin wa'annan guraren malam suka ce ana min azabar Allah subhanahu wa ta'ala وحق عليهم القول اي وجبت عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى سي عذاب الله الذي توجب اكنسو ودا قدرت اذا الله يقدر مس هكن cewa bazasu imani da Allah subhanahu wataala ba kuma da man tini an riga an rubuta sunayen su a cikin in huta Allah subhanahu wataala ya kare mu sai Allah ce fi umam qad khalat min qablihim min aljinn wal ins a cikin al'umma da cikin tawagar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa shiga huta a cikin aljannu da mutane domin wannan hutar da muke jin ana ta karantar da mu a dare da rana mu roki Allah ya kare mu da ita to ba shakka za ta doki mutane ko za ta doki aljannu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fada yace la amla anna jahannama min aljinnati wal nasi ajma'i yace na rance sai na cika wutar jahannama da mutane da aljannu baki daya shine sai Allah ce wa haqqa alaihim alqawla fi umam sai alqawlu fi umam sai zancen Allah subhanahu wa ta'ala ya wajiba wato akan su a cikin cewa za su shiga wutar tare da al'ummomin da suka yi kafirci a cikin mutane da aljannu wanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce innahum kanu khasirin tabbas wa inna mutane idan kana neman khasararru Allah ya kare mu Allah ce wa inna su ne khasararru wanda sun yi hasara a rayuwa ta duniya dan zawo su duniya bai yi amfani ba sannan kuma su yi asarar kawunan su gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk wani abu da suka mallaka na iyali da dukiya gaban Allah ba ya yi su amfani wannan shi ne watan khasara mai matuƙar girma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare sai Allah ya ce
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم
Allah ya ce wa qala alladhina kafaru wa in suka kafir cewa Allah subhanahu wa ta'ala suke jayayya da abin da ya shafi alqur'ani da kuma annabtaka kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bayan Allah ya ba su labari irin abin da ake wa adawa da kuma samudawa sai ce la tasma'u li hadha alqur'ani daga yau ku daina sauraron wannan alqur'ani da Muhammad yake karanta muku sallallahu alaihi wa sallam ku raba kanku da saurarensa domin fa idan kuna saurarensa fa to zai yi tasiri a zukatanku kuma ku lalace irin yadda ya lalace Allah ya kare ku wai kafirai ne ke faɗa ma ƴan uwansu kafirai wannan maganar cewa la tasma'u li hadha alqur'an kada ku yarda ku ba da goyon baya da sauraron alqur'ani mai girma da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantar da sahabbai a kansa domin in annabi yana karanta abin nan alqur'ani ka san sa akwai jin hankali ke nisa alqur'ani yana sanya mutum ya ji yayi laushi yana sanya mutum ya ji ya daidaita domin duk duniya ba al'amarin da yake saita dan annabi alaihi alqur'ani kab duniya ba wani abu da yake saita mutum a tafarki madaidaici kamar alqur'ani mai girma shi ne Allah yake cewa sai suka faɗa bayan annabi ya ba su labarin abin da ya faru da adawa ga irin yadda Allah ya musu azaba an turo musu iska ga samudawa su kuma an turo musu watan tsawa to sai su Abu Jahal da makamanta suke cewa la tasma'u li hadha alquran ku daina sauraron wannan alqurani ai abin da annabi sasai yake karantawa sannan yace suka ce wal ghawfihi kuma idan in mata kama za ku je saurare ku dinga lagawa a cikinsa ku dinga zagwa da abin da baya da amfani suka ce Abu Jahal ya faɗi wannan maganar ne ina nufi wal khawfi ku jinga tabi da kuwa har ma ya kasa faɗin har a kasa jin sa kada a saurare sa sai da masu saurare sa ma hankalin su ya doku game da alqur'ani ba za su saurara ba ina ba ta mun bayyana wal khawfi ku dinga zago a cikin sa shine yin abin da baya da amfani suka ce ku dinga daga sauti kuna shewa kuna kuwa kuna tabi wannan zai jayo hankalin masu sauraron qur'ani su ma su rubuta wannan alqur'ani suka ce la'allakum tadribun in ku kai haka to za ku samu cin nasara wato game da kare al'umma ku akan fadawa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam to bosan al'amarin Allah ba kana amrullahi qadaran maqdura kada shi kafiri bai san Allah ba shi yasa yake ganin al'amuran kamar ba tsari a cikin shi kuma ba abun da ya kai al'amarin Allah subhanahu wataala tsari kuma ba wanda yake Allah ya tsara al'amari idan Allah ya tsara al'amari to ya tsara ku ka sani ko baka sani ba akwai hikima mai dindin girma a cikin wannan al'amari shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa sai suna fada wa junansu la'allakum taghlibun cewa in kuka yi haka fa za ku yi nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam za ku samu mabiya da yawa wannan daga cikin abin da su suke danganta cewa daga cikin lagau shine akwai sauraron kida da waka domin yana taushe tasirin alqur'ani mai girma a cikin zukatan bayin Allah subhanahu wataala duk wanda ya rungumi sauraron kida da waka to zaka gansa mutum ne mai karanci wato amfanuwa da ruwa da alqur'ani mai girma bal ma idan zuciyar ta yi tsatsa a ran Allah ya sauke sai ga mutum gangar jikinsa amma shi fa qur'ani baya jin dadin sa in aka sanya qur'ani wallahi la azim wallahi tallahi azu wanda in aka sanya qur'ani gaba dai bai jin dadi kaga saboda zuciyar ta rige ta yi tsatsa amma a cikin wayar sassalularsa selection kin wawoyi kala da kala mawaka daban-daban in kaga yana murmushi yana dariya to an sanya waka amma ana sanya qur'ani ko wa'azi sai ga yana ta katari baya jin dadi wannan alama ce ta munafici Allah subhanahu wa ta'ala ya kare sai Allah ta fala mu yi tanna والذينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وبل سبحانه هو ثلاثة فلنذيقن وانا قام تفيد التوكيد كما قسميتي إعلام تفيد التوكيد إعلام للقسم كما تفيد التوكيد كما نون ما تفيد التوكيد التي والله نظام ذننا وإننا كابرنا ما سوى من سن الله صلى الله عليه وسلم إزجلي ما سوى إزجلي ده القرآن يجير ما أنا كرنت القرآن suna tare wani abu kasa akwai guraren da ba in ba yanzu da Allah ya sa al'amarin ya ci gaba ba akwai shekarun da aka yi idan kuka zo gari za ku yi wa'azi ko to sai ka ji mutum ya tada da sauci wai baya su har ba ma su abu har cikin birane akwai wanda takatun na Qur'ani a shago to shi kuma can sai ya ƙara bolin cikin sautinsa shi Qur'ani takura masa yake yi Allah ya kare wannan sifa ce ta kafirai wannan sifa ce ta kafirai shine Allah ce fara mu yi kallan dalilin kafaru azabun shadida Allah ce wallahi sai mun dandana makafirin da suke izgili wa alqur'ani mai girma Allah ce azabun shadida azaba mai tsananin gaske Allah ya musu alkawalin azaba mai tsananin gaske wannan azabar wadda ba ta yanki wa kuma Allah ba zai saka musu ba a yanki musu wannan azabar idan kaje an ce al'azabul shadid al-imam ibn kathir alayhi rahmatullahi ta'ala da kuma al-imam sa'id su kasar cewa shine azabar da Allah baya rungantawa mutum kuma Allah zai yi doke mutum wannan azabar Allah ya kare azaba ce da ta tsananta a kansu ba a rage musu ba za a tausaya musu ba saboda ba su tausaya wa kansu ba a duniya je na faɗa muku ta magana cewa tausaya wanda baya tausayin kansa yake banzari
ka tausaya mu mutumin da baya tausayin kansa to su a duniya ba su tausaya wa kansu ba ta hanyar imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskata alqur'ani mai girma ai ko ba ku bi idan ana karanta qur'ani ya kamata ka maida hankali ka saurara amma in ba daga cikin musulmi ne suke ikrarin sunna kaji ana karanta qur'ani suna surutu alhali ubangi subhanahu wataala duka ce mai dora ita wai za ku yi alqur'ani fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ita wai za ku yi alqur'ani idan ba za a karanta alqur'ani ko ana karatu alqur'ani Allah ce fastami'u umarni ne Allah yake bayarwa ba shawara ba Allah yake dauwa Allah ce fastami'u lahu fi'lu amr ne kuma al'amru umarni Allah subhanahu wataala yadullu ala alwujub ijmalu wa usul umarni Allah yadullu ala alwujub wajibi ne dolin ka ne a matsayinka na musulmi idan ana karanta qur'ani kai saurara saboda zance ne duk duniya ba zancen da ya kai sa a duniya jama'a ku kwanta kan duniya ba zance mafi tsawa mafi gaskiyar zance mafi girman zance kamar zancen Allah subhanahu wataala to ya zan dole idan ana karantawa ka mai da hankali ka saurara sai Allah ce wa ansitu kuma ku yi shiru ka saurara kuma ku yi shiru Allah ce la'allakum turhamun la'allaka alquran ji da ayi litahqiq tabbas in kuka yi wannan Allah ce Allah zai tausaya muku a rayuwa Allah subhanahu wataala ya tausaya muna yanzu zaka ga musamman ma matasa a sa qur'ani a majalisa zan ga ana ta surutu ana ta fagai ana ta tira wani ma zai sa qur'ani yana ta surutu sai yana ta kasu qur'anin ya huce ka sanya shi kana kasuwanci in qur'anin zaka saurara saurari qur'anin tsantsa in kuma kasuwancin zaka yi kashe qur'anin kai kasuwanci daga baya ka saurara amma ba abun wasa bane sai Allah ce mun yi musu alkawari za ku dantana musu azaba mai tsanani wanda ba a sarwanta musu kuma ba a yankewa sai Allah ce wala yajziyannahu asra alladhi kanu ya'malu kuma sai Allah ya ce za mu sakanka musu wato sakamakon mafi munin abin da suka aikata mafi munin abin da suka aikata wa Allah subhanahu wa ta'ala a duniya to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala hakan zai musu domin aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin abin da mutum ya aikata ne Allah yana sakan kawo mutum ta dalilin abin da ya aikata in ka aikata kirki to za a ba sakan ka maka abin da yake kyakkyawa kuma idan mutum ya aikata mummuna Allah subhanahu wa ta'ala zai sakan ka masa abin da yake mummuna domin haka al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala yake to shine Allah ce za mu sakan ka musu mafi muni da irin abin da suka aikata ba a duniya ba sun ce wal ghaufi za su gane wanda za su gane da gauri ba su san abin da ake nihi da wasa ba da kuwa ai wallahi kuwar sun dinga yi ne har abada a cikin jahannama Allah ya kare daga sauti da suke idan ana karatun alqur'ani ko sun dinga yi ne Allah ya ce har abada sannan kuma ba tare da suke yi ba sa san qur'ani ba sa ra'ayi da mai qur'ani to sabu suna damuwa da shiga kunci idan ana karanta qur'ani duka a duniyar yar wasa ce ba su shiga kuncin ba sai in an je alkiyama Allah ya kare wannan shine aswa alladhi kanu ya'malun sarci zalika sai Allah ya ce zalika
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون
الله يجزي ذلك جزاء أعداء الله النار wannan fa sakamakon makiya Allah subhanahu wa ta'ala a ada'illah ay alladhina harabuhu wa'inda suka yi daura da marar yaki da Allah subhanahu wa ta'ala suka fito suka yi fito na fito da Allah kuma suka yi fito na fito da waliyan Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma suka ƙaryata Allahn da waliyan Allahn ta hanyar ƙaryata littafin Allah subhanahu wa ta'ala duk doka a littafin ba sa dokata doka umarnin Allah ba sa dokata umarni sannan kuma ba su doki Allah ba abun da ya kamata abutawa a duniya domin a samu dacewa abu bi alqiyama sai Allah ce to azabar da za mu su mafi muni ba Allah ce wannan sakamako ne na makiya Allah subhanahu wa ta'ala al-imamu sa'di alayhi rahmatullahi ta'ala da al-imamu dhahabi suka ce a'da'illah ai shine masu daura kamar yaki da Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ƙaryata littafin Allah ko kuma kin yarda da cewa Allah shine mafi cancantar abota masa sannan kuma suka dinga ya karbayin Allah da Allah ya sanya su ne waliyan Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a mun kaita a ranar mun karanta hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah yake faɗa a hadisin kudusi wanda duk yayin biki waliyin Allah da yaki kuma Allah yake cewa la shaylanta masa ya fito da ni zai yaƙa. Idan ka fito za ka yaƙa annabawan Allah ba ka suka ke yaƙi ba, kana yaƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala, saboda shi Allah shi ne ya turo su kuma shi ke ba su kariya ta gidan gaba. Sai Allah yake cewa bai sakamakonsu shi ne annar, shi ne wutar jahannama. Annar shi ne sakamakon wato mujrimai kenan, makiya Allah da makiya manzannin Allah. Abinda Allah zai saka musu da shi a gobe alkiyama, to Allah zai saka musu da wutar jahannama ne. Allah ya kare mu. Salati lahum fiha darul khuldi, su ba waɗannan makiyan Allah suna da a cikin wannan wutar. Allah ya ce darul khuldi, ai darul iqamati, gidan tabbatuwa, gidan zama. Allah ce suna da especially cewa za su yi ingantaccen rayuwa ta azaba a cikin jahannama. Allah ya kare. Allah ya tsara azabar nau'i daban-daban. Abin sai wanda ya yi dagangancin zuwa jahannama zai gane makansa. Allah ya kare. Amma dai su kan Allah ya ba da labari cewa duk wanda ya ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala, to sakamakon sa wutar jahannama ce. Allah yake cewa kuma suna da gida na al-khul, wato gida na tabbatuwa, la yakhrujuna minha abadan, har abada Allah ce ba za su fita ba a cikin waɗannan wutar. Ai in ka ji Allah ya ce khalidina fiha, ko to wallahi alƙari zancen duk duniya kaf ba wanda ya isa ya zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala, wai ko don karatunsa, ko don kuɗinsa, ko don mukaminsa, ko kuma don wata dangantakarsa da wani a duniya, ya zo gaban Allah ya tsaya bayan waɗannan mutanen. Saboda tuni Allah ya tabbata ya faɗa cewa irin aiki kaza da kaza idan mutum ya kuskura yana aikatawa, shi da fita ba auren zobe ne mutu kare ba takalmin kaza. Allah ya kare. Allah ya ce ba kuma kuma su wuta ce wuta, sannan kuma Allah ya ce lahum fiha darul muqama, darul khuldi, suna da gida na tabbatuwa, na zaunuwa, gida tabbatacce ba za su fita a cikin ta ba har abada. Allah ya ce jazaa'a bima kanu bi ayatina yajhadun, wannan ba sakamakon irin yadda suke jayayya da ayoyin Allah subhanahu wataala. Al-Imam Fakhruddin Razi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambanci yi allahu da alqur'ani, cewa wato kamar inkarin alqur'ani ne baki daya. Mutum ya dinga lauro da alqur'ani, sannan kuma shi ai taba alqur'ani ko yana kai mutum zuwa ga kafirci. Allah ya kare. Taba alqur'ani mai girma yana kai mutum zuwa ga alqur'ani, cin mutuncin qur'ani kafirci ne karara. Sai Allah ya danganta cewa yin lagar wannan abu ta hanyar izgiri, to kamar mutum ya kafirce ne. Duk wanda zai wa Qur'ani izgiri, ya izgilantar da Alqur'ani mai girma, to ta abba wata shawara, sai dai a ba shi shawaran ya tuma Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo cikin tafarki na addinin musulunci domin ya bar wannan hanyar. Sai Allah ya ce wa zalika bima kanu bi ayatina yajhadun, dalili fa saboda suna jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Allah ya sakamakon wato jayayya da ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala na alqur'ani da ma yi musu lagaru da kuma yin ƙoƙarin taushe mutane game da abin da yake zuwa ga abin da yake na gaskiya, sannan kuma sun ji tsoron cewa idan mutane sun ji suka bi Qur'ani, suka saurari Qur'ani, to za su yi imani da shi Al-Qur'ani mai girma, domin ba wani zance mafi fasaha da balaga kamar Al-Qur'ani a duniyar nan, kuma ba zancen da ake karantawa in har akwai imani gare ka, ka ji ka gamu su a rayuwa kamar Al-Qur'ani mai girma. Jama'a ba haka bane, yanzu Al-Qur'ani ka bi irin abin da Allah ya sanya na mukujata Al-Qur'ani mai girma, irin aswat da ake karanta Qur'ani da su daban-daban mukhtalifa. Wani Allah ya bashi wani irin sautin, zaka ji sautin sa wato munkhafid yana kasa-kasa, wani kuma Allah ya bashi sautin ali yana karanta Qur'ani, wani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake sa da aswat yana karanta Qur'ani, dai ko ba ka sanya bane, kuma qira'ar wani daban, qira'ar wani daban. yanzu ka dauki misali bari mu buga misali da harabi idan ka dauki qira'at sudais daban da qira'at shurayn ta shurayn daban da ta tamahi kowanne din ya tsaya kuma sai kaji kana kana tsu kowanne din ya fara yake kika wallahi harkar lahiya launi in za a kun a wuni ana karanta sa baka damu in akwai imanta da kai baka Allah ya fada ba innamal mu'minu alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana shi alqur'ani yana kara wa mutun watan imani Allah subhanahu wataala muke roko ya sanya alqur'ani ya zamanto mai ceton mu a ranar tashin alkiyama kuma Allah ya sanya alqur'ani ya kasance hujjatun lana la alaina Allah subhanahu wataala ya albarkace watan rayuwar mu ta hanyar karanta alqur'ani mai girma sai Allah subhanahu wataala ke cewa aya ta gaba
waqala alladhina kafaru rabbana
ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس وإن تسمى كافر جيوى الله دمان ذنين الله دمو بيار لتفن دا الله يسرقو ذا فلا ألوك جند الله سبحانه وتعالى يدنس وأبو ترجهنما وسن الله يدى ملائك دا سقو الجراس كي الله يجي أكاما أتبير شجهنما شي ألوك جند su Abu Jahal suka taimo manzon Allah maganganu na izgiri to sai Allah subhanahu wataala yace wa manzon Allah a suratul alaq Allah yace lallashi annabi Allah subhanahu wataala yace ara'aiti abdan idza salla ara'aita in kana 'ala huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illa yantahi la nas'an bin الناس يا ناس كاذبة خاطئة سألتي بل يدع ناديا سندع الزبانية وإن الزبانية فإذن الله سبحانه وتعالى يتوى زبانية سكا أرني ننكاري سكا ما تسجي جهنم ابتال بسم الله أنك متوعم إن شاء الله يسويه بقى بقاك بولس يا أنكوكو متبقى مدوني أبني إذن كوكيري مكتبه زوا جدن قصو sai an tsaya cika takardu sai an yi wace yace sa'a su kawai kinta da bismillah suna tura mutun jahannama Allah ya sauke kuma ana shigar jahannama zubkar mutun zashi ba kamar duniya bace a ce kawai za ka yi daga za ka yi gaba a su tantakar kai rayuwar mai duk wanda ya kusure daga nan zuwa jahannama za a take sa eh Allah ya more malaikun wanda su za su daka wai nan ba kashi bane wai ake samu mutun kwasa ko to can ba kwasar kashin bane mutun zai za a shayar da shi kashin ne Allah ya sauke Allah ya kare to kafiri za su cewa rabbana ya ubangijin agobe kiyama tulin su za su yi itirafi cewa ubangiji shine Allah shine ubangiji su ba sa da wani ubangiji sai Allah subhanahu wataala ce rabbana arina alladhina adallana ya Allah ka nuna mana wa'inda suka fitar da mu min aljinni wal insi a cikin mutane da aljannu wannan yana nuna cewa ashe mabiyanta suka bi wasu mutane a duniya to kai su da tudun da baya wai rige bai wangewa zuwa jahannama to idan aka tashi kiyama za su nemi Allah subhanahu wataala ya nuna musu watan wa'innan jagororin da suka fitar da su duk wanda ya kuskure shiga ta ya shiga jahannama ta hanyar kida ko to idan ya je jahannama zai ce mu Allah Allah mawaƙan da suka rera waƙar har muka tace ta muka tafata ta Allah ka nuna mana su naj'alahu ma tahta aqdamina ya Allah mu mayar da su kasan tafata fi kafafun su zama to su ne a kasan muni a saman su jama'a mun fahimta duk wanda ya kuskura caca ta kuskura ta jasa ai ya shiga jahannama to idan ya shiga jahannama zai roki Allah ya nuna masa uban in cacan ya zamanto shi ne a kasa su kuma a saman su Allah ya kare mu idan kuma mutum bashi da makami yake yi wanda ya fara yin zunubin kisan a duniya ko to zai ne za a nemi cewa in mutum za su nemi Allah ya nuna masa shi
domin su zamanto sun darka kisa a cikin wutar jahannama. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Wannan musiba ce kware da gaske a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah subhanahu wa ta'ala watan ba zai ba su dama ba, dan mun fada a Qur'ani Allah yake cewa ikhsaw fiha wa la tukallimun, kowanne ya sunkuyar da kansa kada wanda ya ƙara yin magana, saboda mala'ikun fa ba sa da dama, za su yi musu iya azaba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Al-Imam Abdullahi dan Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Ibn Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara musu yarda, su fitar da hadisi daga Al-Imam Tirmidhi wanda ya fitar da shi a cikin littafinsa cewa ma min muslimin yuqtalu zulman illa kana 'ala ibn Adam al-awwal kiflun min dhanbihi, ba wani musulmi a duniya da za a zubda jininsa ko zai zubda jini mutum da zai kashe mutum a duniya, to ba ce dan Annabi Adam kin da ya fara kashe mutum a duniya to sai an ba shi zunubi. Abinda ake so a nuna mana a wannan hadisi shine cewa raba kanka da kirkiro sabon Allah, don duk wanda ya saba ma Allah ta dalilin kai ne musabbabin kawo sabon, to sai Allah ya baka zunubi. Jama'a mun fahimta, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, duk wanda ya sunnanta a musulunci sunna kyakkyawa to Allah zai bashi ladarta da ladar wanda yayi aiki da ita ba tare da Allah ya rage masa alada saboda ya ba. Haka duk wanda ya sunnanta bid'a wani sako a duniya wani ya aikata, to za a bashi zunubin wanda duk ya aikata. Misali yanzu bari mu bada misali, yanzu kun ga application kin nan na Costco, wallahi da cin Costco haramun ce, Lido haramun ce, a wayar sallah ba ku Costco ba. Yanzu wanda ya zauna ya kirkira wannan Lido da Costco, duk wanda zai zo ya zauna ya buga a yi kuwa a tashi, idan aka ba su zunubi 100 shi ma sai an jirga masu aljin su a bashi wannan zunubi. Allah ya kare. Idan ka kuskura ka koya ma mujariya zina, ka zama to kai ne silar fara zinanta a duniya, ko ka koya mata zina, ka dangana mata zina, to duk zinar da za ta yi a duniya sai an ci buga maka laifin wallahi. Idan ka kuskura ka koya mutum sata, ya iya sata a duniya, idan ya yi sata duk satar da zai yi, to sai Allah ya ci buga maka laifin satar da aka ba su. Jama'a mun fahimta, shi yasa ya gwara mu koya mutane alkhairi, ka koya mutane alkhairi ya bi ka sunnanta alkhairi a rayuwa. Yanzu ko wani yana nan ba abin da ya aje sai koya wa ɗayan musulmi shaye-shaye, ta ga mutum ya zauna da girmansa cikin yara ƙanana da ba su kai iyansa ba, amma yana koya musu yadda ake ta'ammali da wuyuyi da ƙwaya, ya ake kasuwanci da ya ake siyarwa, sai ka iske duk jiru da hurhura da ɗiyansa da mutunci ɗiyansa da la hawla wala quwwata illa billah, amma ya tara ƙananan yara yana lalata su. To duk abin da za su yi na zunubi, to wanda ya koya musu sai Allah ya ba su wannan zunubi. Yadda ka san giya ce, duk ko da ba ka sha, idan ka sarrafa ta, duk wanda ya sha sai Allah ya jibga maka zunubin adadin mutane da suka sha su. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Allah ya kare jama'a mu ta ka tsantsar da zunubi. Kaka ganin cewa kana ganin a'a karami shi ne fa yake girmama ya zama to babba. Shi yasa ya daga cikin malamai sun ce ke cewa yace la tahqiran al-hasa fa inna al-jibala min al-hasa, yace kakkare ne tsakuwa, domin asalin dutse daga tsakuwa ne. Ai karamin abun da kake ganin ba wani abu ba, shine yake girmama ya hauhawa ya koma babban abu. Allah subhanahu wataala ya kare mu. To shi da Allah ya ce, sai ya Allah ka nuna muna wa'inda suke silar bacewar mu a duniya, wato naj'aluhuma tahta aqdamina, a cikin aljannu da mutane mu zamanto mun sanya su a ƙarƙashin ƙafafen mu, domin azaba su ta zamanto watan azaba ce mai muni mu darkake su. Allah subhanahu wataala yake cewa sai suka ce liyakuna minal asfalina, da su zamanto a cikin wanda suke ƙarƙashin wuta. Allah ya kare mu. Idan ka ji an ce asfalina ba, to cikin wutar a ƙasan ta ce can ƙasa. Ai mun karanto hadisin Annabi Muhammad lokacin da yake zaune a garin Madina shi da sahabbai, suka ji karar wani abu har aka zabura suka firgita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai kun san me yake fara suka Allahu wa rasuluhu a'lam yace wani duki ne Allah ya bude jahannama aka turo tsawon shekara 70 yana gudu cikin jahannama yau ya cika shekara 70 yau ya zo karshen jahannama to za su nemi cewa a ba su su sanya su a karkashin suna takar su Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to sai Allah ya jiyo aka lamar can masu imani sai Allah ce innal ladina
qalu rabbuna Allah فاستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وبيتك سواء إن الذين قالوا ربنا الله للي وإن سكتي أبيت المشين الله سبحانه وتعالى أي سكي إيمان إذا ألا إيمان لك سبيا سنكما سكت أركك أي جزدا ألا وسمى لبطا الأمر bayin aiki ba shine kai aikin da neman yardan Allah to yake iya zuwa yin aikin ibada amma da wata wani bako to sun ake kai dan Allah subhanahu wataala za kai azumi kai dan Allah za kai tarawihi kai dan Allah za kai tahajjudi kai dan Allah za kai karanta alqur'ani kai dan Allah za kai sadaka kai dan Allah za kai sarrafa zumunta kai dan Allah duk abin da za kai ka duka kuskura kai dan wani ya gani ya yaba ka wallahi alazim wanda zai yaba ka bai da abin da zai baka gaban Allah subhanahu wataala ware kai dan neman yardan Allah kuma ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya duk abin da zaka nan ne da shi zaka ai da annabi Allah yake cewa man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ibn hajar al-asqalani alayhi rahmatullahi ta'ala da yazo akan sharhi wannan hadisi yace man qama ramadana imana wa ihtisaban imani yana ne imani da Allah cikakken imani imani na gaskiya sannan kuma wahyi saban yana ne neman lada a wajen Allah baya nufin kowane dan annabi Adam ko mutum ko aljani ko wani mala'ika ko wani annabi game da aikin da yake yi dan neman yardan Allah sai annabi ya ce ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dalilin yi dan Allah subhanahu wataala za a yafi masa gabaɗi abin da ya aikata to ashe ana buƙatar kai dan wa dan Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zaka yi wallahi kai dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala in ko kai dan wani to na rantsa da Allah ka kwana a tasha kudana ya maka yawo akai Allah ya sauke dan sai ka zo kiyama sai ga cewa ashe kai cikin sakar ka zuwa waye kai uban su ne ashe saboda ka bada lokaci wajen yi dan abin da Allah ya ce ayi sai kai dan wasu kuma su kansu suna neman kansu gaban Allah subhanahu wa ta'ala da ufa talib wal matlub kenan ko shi da Allah ya ce innal ladina amanu wa innal ladina qalu rabbuna Allah wa in suka ce ubangiji mu shine Allah subhanahu wa ta'ala thumma istaqamu sanna suka tsayi akan ni dan Allah wannan babban magana ce fa ai mai bayani istiqama akhlasu al ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala suka tsarkake ibada su dan Allah duk abin da za su yi dan Allah za su za su sallah za su yi dan Allah zai wa'azi zai yi dan Allah zai ja karatu sai karzi yi dan Allah zai sadaka ne zai yi dan Allah subhanahu wataala zai taimaka ne zai taimaka dan neman yardan Allah ba dan a ce wani ya taimaka ba sahabban annabi Muhammad wallahi su suna yin aiki ne a koyi ba sa son kowa ya gani amma yanzu mu duniyar mu ta wannan zamani malam arama duniyar WhatsApp da Facebook da TikTok yanzu ta kai hatta sallah mutum fa in zai yi
sai ya dauki hoto ga su ne a masallaci za su yi sallah kuma a yi filme a dora.
Subhanallah,
sallar tarawih ka zo kana filme, to dan wa kake yi? Dan mutane su gani su ce kana da sauti mai kyau, kuma dan Allah ne kake yi. In dan Allah kake yi shi Allah yana gani ka, dan ko fa sabab ne kake Allah yana gani ka. In ko dan mutane ne ko, to wallahi ka shiga tara, Allah ya sauke saka mu yi hakuri mu yi dan Allah. Duk abin da za ka yi kai dan Allah ba wanda ke da abin da zai ba ku a duniya, ba su duk duniya ba wanda yake da abin da zai ba ka. Da ka nema a wajen Allah, kuma karshen al'amarin ba lafira gida guda biyu ne, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wasu na aljanna wasu na wuta, ashe ka tabbatar Allah nan ka saki shiga aljanna, kuma ba yadda za a yi mutum ya shiga aljanna wallahi sai ka zo da ikhlasi gaban Allah. Ba yadda za a yi mutum ya shiga aljanna ya rantsi Allah sai ya zo da ikhlasi. Ibn Taymiyyah da zo fassara aljanna yace daru na'im a'addahu Allah ta'ala li'ibadihi al-muttaqin li'ibadihi al-mu'minina al-muttaqin al-mukhlisin al-muttabi'in al-rusulihi. Yace aljanna gida ne da ni'ima ta Allah ya tana da sa wa bayu masu imani, masu jin tsoron Allah, masu yi dan Allah, masu kokoyon annabawan Allah cikin duk abin da za su yi. Ashe qadiyar ikhlasi ba qadiya bace wanda za a dinga wasa. Qadiyar ikhlasi ta huce duk yadda kake tsammani. Arama al'amarin sai dai mutum roƙon Allah ya kawo mana sauki. Yanzu kai dai ka roƙa, kada ka damu da kowa. Alaikum anfusakum, kowa shi da kai ne bari ga mu. Kada ka ga dan wane yayi kai maka ce sai kai, a'a kai kanka dan Allah zai tambaye ka wane. Allah ba zai tambaye ka wane, kai ne Allah zai tambaye ka kanka. Yanzu ka safa wanda yake gani yana abubuwa sai ce ai na ga malam ma wane yana yi, to malam wane shi aka turo maka annabin kai? Ya ci aka kai karanta Qur'ani ya fassara, inda ya fassara daidai ka rika, in ya faɗi rasa kusan rasa kuma a je masa ka bi abin da manzon Allah ya zo da shi. Duk duniya ta zancan kowa ana karɓa, kuma ana taka ma kowa birki banda manzon Allah. Ya shi ne in ya yi kawai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, koyi za ka yi. Amma duk wani malami a duniya in ba manzon Allah ba ne sai ka tsaya ka nutsu, musamman wannan zamanin da 'yan canan malamai suka yi yawa. Wannan duniyar da muke ciki ba kai hankali ba sai su gaisu baro, saboda abinda suke karantarwa daban, abinda suke aikatawa daban, fi'ilul hali ya bambanta da abinda annabi ya karantar da su. To in ba ka tsaya ba, in ka ga malami zai zo ta muku wa'azi ba, amma zai rabuwa da kewaye yawo cikin kwanoni na neman matan mutane. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, in kace za ka dauki aqida sai ka tabi ji wa'azin kawai ba masa halayensa shikenan, kawai kowa ya ta kansa. Allah ya samu wani lafiya. Allah ya ce sun mastaqamu, sun suka tsayi suka tsarkake aiki suka yi dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, ba dan wani sakamako dan wani abu a cikin duniya. Sai Allah yake cewa ta tanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku suna sauka akan su. Abdullahi dan Abbas yace a hurare guda uku za su haɗu da mala'iku a guri na bari. Lokacin da suka zo wajen mutuwa, idan suka zo mutuwa mala'iku na kawo su ziyara, za su ce Allah ta tsafu wala tahzanu, kar ku ji, kar ku Allah ta tsafu, kar ku yi tsoron abin da kuke fuskanta na haɗuwa da Allah, domin tsakanin ku da Allah akwai alaƙa mai ƙarfi, Allah yana so. Wala tahzanu, kuma kar ku ji tsoron barin duniyan nan ba, matan ku da 'ya'yan ku Allah zai kare muku. Alkawari ne idan ka tsayi akan addinin Allah, wallahi Allah ba zai bar bayan ka tsarta ba. Karanta alqur'ani mai girma ba ga shi wa Khidir da annabi Musa suka zo suka tadda gidi suka ce wa kana abuhuma salihan, baban su ne ba mutunan kirki. Dai daga cikin magabata ce ta ni ina yin tsayuwar dare ne da karatun alqur'ani da ayyuka na ibada ba dan kaina ba sai dan zuriya ta, in na wuce Allah ya kare ni su a bayana. Duk abin da zaka tara wa iyanka aikin banza ne idan ba ka tsora su kan tafarki majalisi ba. Kuma idan kana son su daidaita kai ka fara daidaituwa sannan kenan go, sai ce Allah ta khafu wala tahzanu, kar ku ji baki tiki ku yi damuwa akan za ku bar su. To suka ce kuma zawwa ta bi shi ne cikin kabari, lokacin da za a zo mala'iku za su kawo musu agaji a cikin kabari. Kuri da kuma za a kawo al-atashi al-qiyama, za su haɗu da mala'iku kuma su ja su zuwa aljanna. Shi suka ce nahnu awliya'u fil hayati dunya wa fil akhirah, ay wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sabar kuma za su musu al-bushara da aljanna, cewa ba kafin mutum ya rasu in mai imani ne sai an nuna masa gidansa aljanna. Duk wanda ya zo mutuwa in dai da imani ko baya mutuwa sai Allah ya gwada masa, Allah ya sa mala'iku sun nuna masa gidansa a aljanna. Haka lokacin da aka yi masa tambayoyi a cikin kabari, idan ya bada amsa to za a nuna masa gidansa a wuta, kuma za a nuna masa gidansa a aljanna. Sai a ce da baka bada amsa ba, da can ne makomar ka, Allah ya kare ni. To uwa uba tashin alkiyama, Allah subhanahu wa ta'ala zai kare su da firkita tashin alkiyama, saboda suna tare da zumrata ta mala'iku. Sai Allah ya ce wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, abinda aka kai muku alkawari ta aljanna mutum za su musu bishara, ta sace nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, mu mu ne mace mai tallamarin ku a wannan rayuwar duniya da kuma alkiyama. Ma'ana duniya muna tare da su, muna kiyaye aikin ku, inji al-Imam Sadi yake cewa ai mu ke kiyaye ayyukan ku, muke kula da ayyukan ku a rayuwar duniya, sannan kuma gobe alkiyama za mu rakan ya ku zuwa aljanna. Kai akwai abin yadda kaga shugaban kasa idan zai yi bulaguro, ko ministrori za su zo ta tsukaru a zo ana rakiyarsa, ko kuma in ya yada kasa za a tarbe sa. To haka duk mai imani idan zai shiga aljanna, Allah zai ware masa wasu mala'iku na musamman, malam Isma'il su rakan ya sa zuwa aljanna. Idan ka san kamar ango, idan mutum ya ango ya angonce a daren farko, ko ana rakan, akwai abokanai da suke raka ango, ko zaga an dogo samaran nan motar ko ja ba zai yi ba, mashin ba zai tuka ba, za a rago sa ba a san komi ya tabe sa, ga wata kaza sannan kuma ga wasu ji an biyo da su, ko da wata madara an take masa baya, akwai masu gyara masa rigar, ko to haka za a ragan ya sa zuwa aljanna. Allah ya samu dace, Allah ka taimake mu da samun dace wa rakiyar mala'iku zuwa aljanna. A rakan ya ga zawa kuma mala'ika fa kai la ilaha illallah, su ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sai Allah ya ce walakum fiha, su ce walakum fiha ma tashtahi an fusu, kuna da cikin aljanna duk abin da rayuwa suke so, duk abin da mutum yake so cikin aljanna, Allah yake cewa akwai shi a aljanna, duk abin da suke so, ko miye suke da bukata, abin da rayuwa suke so. Sai Allah ya ce walakum fiha ma tadda'un, kuma suna da abin da suka nema, duk abin da kace a kawo maka ba a ce maka babu a aljanna, ba a san babu ba cikin aljanna, ba a san babu ba a aljanna, tutin girashi, komi girashi ne ke kai, sannan kuma komi akwai sa, ba abin da za a ce wa babu. Ba za ka tambaye kana son abu ba, kana ce maka a'a yanzu babu shi, lokacin shi bai zo ba, komi a aljanna yana nan, Allah ya sanar da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. A ƙarshen wannan ayar al-Imam Ibn Kathir da al-Imam Al-Qurtubi sun kawo hadisi na Anas ibn Malik, wanda al-Imam Ahmad ya fitar da shi, cewa man ahabba Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a, duk wanda yake son haduwa da Allah, Allah yana son haduwa da shi, wanda baya son haduwa da Allah, Allah baya son haduwa da shi. Sabis kuma sai manzo Allah, ai mutum nan kowa bai san ta, sai manzo Allah ya ce ba wannan ake nufi ba, shine idan mutum ya zo mutuwa to mala'iku suna masa bishara, sai mutum ya ji ya jima bai mutu ba, eh sai mutum ya ji an jima ba dauke rayuwarsa ba, saboda ya halda abin da yake kauna shi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya. Ayat da su ba ta muka sarwa ba, sai mu kwana a nan, ina son idan tabihi kadan kasancewar mun shiga cikin kwana goma karshe, mun azumi idan ka raba uku mun ci kashi biyu, sauran mu kashi ɗaya, kashi kashi ɗaya. To wannan kashin jama'a akwai buƙatar a mai da hankali ƙwarai da gaske game da abun da ke ciki na alkharrai, sannan kuma akwai wasu kurakurai da muke aikatawa, to min babu tanbihi mu yi ƙoƙari mu yi ijtinabin wa'innan ababen. Kasancewar wa'innan kwanakin a duk duniya, a shekara ta duniya, ko a shekara ta da kwana 360 da wani abu, ko to ba dare rai, babu wasu dare rai da suka kai darajar wa'innan dare rai guda goma da muka shiga a yanzu, babu su fi kowane dare rai albarka. A cikin wa'innan daren guda goma karshe ne fa Allah ya saukar da abin da muke tinkaho da shi a duk duniyar musulmi, shi ne alkur'ani. Cikin wannan darukan guda goma karshe, sannan kuma a cikin wa'innan darurukan ne lailatul qadr take bayyana, ko kuma ta ake sa ake ake da koi daren lailatul qadr, wanda yin ibada a cikin daren lailatul qadr kamar da Allah ya faɗa da kansa, bai bayyana manzon Allah ya faɗa ba, sai Allah ya faɗa da kansa cewa khairun min alf shahr, yin ibada a cikin daren lailatul qadr to yafi mutum yayi yafi ibadar wato wata dubu, wata dubu suna ba da shekara 83 da wata kudu, ibada cikin wannan daren kadai to sun fi ibadar wata dubu ai wata dubu wata shekara kenan shekara kamamin ta uku da kwana da wata hudu to wa'annan wannan daren saboda Allah ya sa mu raye dan rukun saboda hikima ta ta sai ya koyi wannan daren ba a gaya maka wace dare bane amma dai manzon Allah ce ku yi kirdanansa a cikin watan wuteri ko kwanan daren 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko kuma 29 a wa'annan kwanakin ake neman Lailatul Qadr Allah ya koye shi saboda mu raye dukkan darerayin baki daya da yau ta ibada shi yasa ana son mutum kada kai wasa sannan kuma wata wani dama ce ta kadibi aikin da kai wa Allah a bayan kwana 20 kinnin da aka yi kadiba tsakaninka da Allah shin kai abinda Allah zai rada kai cikin wannan kwanakin guda 20 to in baka yi ba to yanzu dama ce ta kai ratrafe ka awwada abinda baka samu kai ba a baya sai ka tashi ka tsara kuzari a cikin wa'annan kwanakin sannan kuma wa'annan kwanakin idan suka shigo annabin Allah sage yana daure da tazarar wandansa ya shuddu mi zarahu annabi yana daure tazarar wandansa alamar sai yana kama jiki a cikin wa'annan darerai sannan wa ahya laylahu yana raye darukansa ibnu kasir yake cewa ta ababin hanyar abubuwa guda biyar raye dare ta hanyar ababe guda biyar sallar dare karatun alqur'ani mai girma yin addu'a da kuma yawaita sadakoki da ma yawaita tasbihi ba kawai sallar dare ake so ka tayi ba a'a ana son karaya su har da yawaita addu'a ai idan kun lura da Aisha yake cewa manzon Allah to idan na samu haduwa da Lailatul Qadr ni zan fada kaga bai ce ki sallah adadi kaza ba ki raka'a kaza kuke karanta hijibi kaza addu'a ya karantar da ita yace kici Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni arwaya al-Imam at-Tirmidhi ya kara da Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni haka ana son ka yawaita addu'a shi yasa ina son in ji hankalin wasu masu jagorancin masallaci ne tsakani da Allah a lokacin tarawih al-tahajjudi to a dan dinga takaita nasiha ba lokaci bane na nasiha lokaci da mutum ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala ku dinga barin bayin Allah suna gaya wa Allah bukatu mutum ne dinga yi wa tasbihi ka dinga yi wa manzon Allah salati ka yawaita addu'o'i domin a wannan kwanakin ba akwai addu'a da in kai dace da addu'a karɓar yaro ka dace da alkhairin duniya baki daya kuma wani abu in ji malamu suka ce hadisi ne da annabi ya ce wa duk wanda ya samu albarkar ya samu dacewa da raye wa'annan darurukan guda goma ya dace da alkhairin duniya baki daya duk wanda kuma aka haranta masa more kwanakin nan da ibada to yayi asara mai dindin girma Allah subhanahu wataala ya kare su kare ni ya wato an haranta masa alkhairin duniya da alkiyama a cikin wannan kwanakin ne ba Allah yake biran kin shekara wani mutuwa za shi wani ba zai tsara arbi wani zai je aikin haji wani kuma daga miliyan kaza mun tsara masa miliyan kaza wani kuma Allah ya ce ku tsara masa magiya ku tsara masa girma wani kaza duk cikin wannan shekara cikin wannan kwanakin ne ba shikenan sai ana raba wannan alkhairi kana can bayan mace kana kwance kaga zakarci da kuka tashi da kuka abunan annabin Allah ya rabuwa yake da mata yi itikafi yake shiga ma sai ya koma musulunci ya tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka ana son mutum ya raya wa'annan darerayin da ni da ibada da karatun alqur'ani yawaita addu'o'i yawaita neman Allah gafara da kuma yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sannan kuma abu na gaba daga cikin abun da ake so mutum ya yi shine akwai itikafi in Allah ya yi sare maka wanda shi itikafi ba dole sai kai kwana goma ba dole ba dole ka sai kai kwana goma kai amma babu mun a fa'intar hadisan annabi in za ka iya awa guda a ranar mutu sai ka shiga ka ce na yi shiga masallaci da niyyar itikafi da awa ɗaya tana yi kuma kai ta kaushi kenan ka kare kuma Allah zai baka lada to kuma akwai shurutun itikafi wanda ya kamata duk wanda zai shiga itikafi ya karanta sa a ƙarshe ɗan uwa a wannan kwanaki Allah ya sanya mutane hamasa da kokari da ana son raye da rayi sai dai kuma wajen gyaran idanu ake bata wajen gyaran jira ake bata idanu wajen a samu lada to wallahi akwai wanda da yawa daga cikin al'umma zubi suke dokawa daga cikin kuskuren da muke yi shine ko ina ka je masallaci ko ina ga riya bari da lasu yi koki wallahi alazim ba wanda Allah ya dora ma wannan babban kuskure ne kace za ka yi qiyamul likata da kowa ya sai an ji tsakani da Allah ka sa a makarantar wa annabi Muhammad shugaban halitta a wata rana hadisin al-Imam Malik ya ga samu wadda yana yin itikafi Ibn Hajar ya kawo sa cikin Bukhari sharhi Fathul Bari sharhi hadisi al-Imam Abin Littafi al-Imam Bukhari yake cewa annabi yana yin itikafi sai ya zo suna ta karatu jarare suna daga sautin su sai manzon Allah ya miƙo ya ce musu ku yi ƙasa-ƙasa da sautin ku kada ku fita da bayin Allah kada ku yi abubuwa annabi ya musu nasiha da ka muma muna ma ƴan uwa nasiha makaranta alarmomi Allah ya ƙara girma a rayuwa kuma Allah ya sa Qur'ani ya cece mu amma a ji tsoron Allah a rage nasirika a ji tsoron Allah a rage nasirika mu ji tsoron Allah mu rage kuma mu daina cin mutuncin Alƙur'ani mai girma wasu masallatai zaka iske ana ta karatu shi kashi mai karatun bai san yake karatun ba ƙarshe dai sai ya kare da ciyon makarin ne kawai ƙarshen dai sai da ciyon makarin ne to da haka mu tsoron Allah mu tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sara mu da alkharin da ke cikin wannan kwanaki kuma Allah ya taimake mu akan raya su da ibadu kuma Allah ya karba muna kuma Allah ya kakka jarrube mu da yi da musai ba mu Allah ya dan kai kai mu kan fada ayyuka mu Allah ya karba muna Allah ka samu wani lafiya Allah ka gafarta mu ka gafarta mu mahaifan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dacin da mu ya sanya mu wani lafiya ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala nan da kwana biyar in Allah ya yarda za mu tsaya tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallacin Darul Hadith sannan kuma daga yanzu karatu ya komo karfe 20 daidai karfe 9 za a fara karatu a tashi karfe 10 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala sau ɗan uwa a dan samu a dan rinka domin idanu da haƙƙi a kan kowa dan annabi Adam Allah ya samu wani lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.